بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينقوى ما سوء البركة muna yi wa lokacin mu baki daya barka da sake haduwa a wannan makaranta namu markazu al-Imam Abi Bakar Ibn Abi Shayba rahmatullahi alayhi wanda ke nan kofar Waika North West Layout a nan cikin garin Kano a jihar Kano a Najeriya domin ci gaba da gabatar da daura shahariya wanda muke yi a dukkanin ranakun Lahadi na farkon wata na yini wato Gregorian wato na Bature kenan. Allah madaukakin sarki cikin sahalewansa ya sake kawo mu wannan wata wato wata na Zulhijja wanda yake daidai da watan June kenan. A yau muna 21 ga watan Zulhijja ko hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 7 ga watan 6 shekarar Bature 2026. A cikin karatu da muke yi wato bita cikin ba manta ba risala ce kan kanwa na Abu Abdullah Amir bin Isa al-Lahu wanda yayi wa suna da إرشاد الإخوان إلى بعض طرق إتقان حفظ القرآن وتلتافي نديك بقرا نونا وينقوى الماجرين مهدتا القرآن طالبا إذني وسحن يويدك تيمكا وتالب وجن وروا دكما إنجا تحدثا سننقواني طالب تبايا يواسي لحده ko kana so ko kana so kada a ce ko baka so ko eh dalibta baya yi wasi da hadda kuma haddan nan ma amma kalla hadda ce dai sunan sa ko dan haka zaka ga dole dalibi yana bukatan ya dauki dabi'an da zai taimaka wa haddan shi ta zauna ko ba komai dalibi zai yi hadda ko dan gudun kada ya fadi jarabawa shi yasa kake ganin dalibai a lokacin da aka ce za a fara jarabawa himman karatun su da kokarin rike haddan su sai ya karu sai kaga mutum ya kwana yana ta karanta shafi daya me yasa yake ta maimaitawa yana son in ya shiga jarabawa gobe da safe to duk abin da zai rubuta sai ya zan yana tunawa da kwakwalwansa to wani hanya ake son dalibi ya bi wajen ya inganta haddarsa su ne hanyoyin da malam ya kawo mana nan ba manta ba ko wa in kana akwai yan uwa dalibai wanda wannan karan suka fara zuwa amma karatuttukan kamar yadda aka sani an jima da fara su kuma kusan har ma an gama bayanin waɗannan hanyoyin ko idan wani zai ce to yanzu zan ji to an gama karatun su to amma alhamdulillah tun daga risalar nan a hannu waɗanda ba su da nuska sai su kokari su samu insha Allah ko da babu hard din yanzu kana iya samun soft copy din in ka je sai ka fitar da shi sai ka bibiyi karatun kuma karatuttukan da aka yi a baya an sajjale su da haka kana iya zuwa ka yi wato sauke su ka bibiya ko kuma ka samu wani abokin karatunka sai ku yi wato yi abinda malaman mustalah hadis ke cewa mujabbaj wa kullu ma rawa qarinin an akhihi sai ce mujabbaj fa'rifuhu haqqan wantabih. Allah ya sa mu dace waɗannan hanyoyi a gurguje kamar yadda malam ya kawo mana su shine na farko duk ɗalibin da yake son haddan shi ya inganta hadda mai kwari wanda insha Allahu ba za ka ainihin wato rinka jin takaicin abin da ka haddace ya bace ba yace abu na farko in za ka fara da gaske an gane ko da abin da mutum ya ɗauka ya ɗauke shi da gaske to za ka ga yana ba da duk wani himma da ake bukata to wannan na daga cikin abin da yake fitar da wannan IQ na kokari a cikin kwakwalwar dan adam duk abin da dan adam yake son yi to yafi ba da himma a kansa rubu wannan a ɗabi'ance daga ainihin wato rayuwar yaro karami za ka fahimci haka. Yaro karami a cikin zihin ɗin shi yana son duk wani abu wanda babu takura, wanda kuma zai yi abin da yake so. Da haka in ya samu lokacin wasa musamman a cikin sa'anninsa wanda ba wanda zai tsawata wa wani, za ka ga yadda yake kazar-kazar da kazallaha da sakin baki da surutu. Har wani yaron aka zo aka gani sai ka ji ana cewa oh jiwani kaman ba shi ba. Saboda me? Saboda a nan abin da yake so ne ya dace da abin da yake yi, to za ka ga himmarsa. Amma daga sanda ka ɗauke shi daga nan ka kawo shi abin da a zuciyarshi baya so, to duk yadda yake da basira da zai iya wannan abin sai ka ga gazawar shi. Ba ka ganin ko gaisuwa? Idan kuka yi baki sai ka ce Mubarak, ba za ka gaishe su ba? Sai gum. Ka gaishe su mana kuma ya saba surutu. A lokacin ba shi da wannan zir ɗin. To malam ya ce abu na farko al'azima sadiqa, mutum ya zama ya ɗau azama na gaskiya cewa kana son kai haddar, to zai taimaka maka. Na biyu ya ce masu taba al-mushaf, kai itimadin nuskar mushafin da za ka yi amfani da shi guda ɗaya. Duk ɗalibi idan zai yi karatu in yana amfani da, ba ka ganin wayanka ba wanda ya san kan wayan kaman ka? Yanzu kowa in ya ɗauki wayan shi ya fara shiga ne ya fara shiga can, sai ka ɗauka ya wani ƙware ne ba shi wani wayan ka gani, sai ya kwafsa. Me yasa? Saboda bai saba da wannan ba, amma shi wannan ya saba da shi. Sai akwai wanda koda misali rubutu a waya yana magana da kai amma yana rubutu kuma ba zai kuskure ba, saboda sabo da kifa ɗin ko wani abu makamancin haka. To haka haddan Alƙur'ani, idan kana da nuskan Ƙur'ani guda ɗaya da kake amfani da shi, to yana taimakawa haddanka ya zauna ƙwarai da gaske. Saboda ka saba kallon mushafin, ka saba tilawar shi, inda aka nuna ma kuskure ka kalla ka bi ka kalla, to duk sanda ka dawo sai ka ga abin kawai kaman a gidanka. To yana taimakawa ƙwarai da gaske. Daga ciki abu na gaba suka ce ad-dukhulu fil munafasati wal musabaqat, ka rinka shiga harkar musabaqa in kana hadda. Kamar yadda muka ji in muka zo kan wannan gaba muna ƙara tunatar da mu, shi harkar haddan Alƙur'ani ibada ne. To tun farko ana son ya zama dan Allah kake yin shi. Kun tuna malam da abin da ya fara wannan karatun kenan ko? Yayi mana jan hankali ƙwarai da gaske wajen kada mu kuskura mu shigar da wata manufa da ta saba wa yi don Allah. Dan idan mutum yayi haka yayi asara kenan gaba ɗaya, Allah ya kiyaye. To ka shiga da niyyar yin domin Allah. To idan ka zo za ka yi musabaqa, yanzu kana son kai musabaqa ne don ya taimaka wa karatunka. Kaga duk wanda ya shiga da wannan niyyar ba zai damu dan an ce ya zo na ɗaya ko ya zo na biyu ko ya zo na uku ba. Ba zai damu ba, tunda shi manufan shi haddan shi ta zauna ya ƙara riƙe maganan Allah da kyau. In ya zo na ɗaya riba ƙafa ne, ba shi ne garatsin shi ba. Amma wanda ba don Allah ba ne zai je da manufan cewa yana son shi zai ci wannan kujeran hajjin ko wannan motan, to ka gani ya ɓaci. Wannan yasa ake samun matsala ga masu mustabaqat. A daidai wannan gaban na tuna da muka yi mannan magana, muka yi mana ishara akan cece kuce da ake yi musamman da 'yan bid'a. In aka zo wannan gaban sai su rinka cewa to kuma ai musabaqa da kuke yi bid'a ne, saboda rashin sanin menene bid'a a ilmance. Shi bid'a ba wai duk abin da aka fare shi ko da Annabi bai yi a zamanin shi ake cewa bid'a ba. Sai sa malamai suka yi ta'arifin, ku karanta ko da littafin al-Ittifaqu bis-Sunnah na al-Imam Shafi'i. Yace bid'a abu ne wanda aka ƙirƙiro a cikin addini, yayi kama da addini amma ba addini bane, kuma kana yi da nufin Allah ya baka lada. Ina fata an gane. To amma duk abin da ya zama ana yi ne domin a ainihin wato kwaɗaitar ko wani abu na al'ada ko zamani, ba a cewa waɗannan bid'a. Sai yasa za ka ga ɗan bid'a zai iya cewa fanka bid'a, carpet bid'a, mota bid'a da sauransu. Allah ya kyauta. Akwai wani sharhi da na ga Professor malaminmu Malam Ahmad Mustafa a nan BUK, duk kun san shi ai ko? Ya yi game da wato shin musabaqa bid'a ne? Na san duk wanda suke bibiyan shi a shafin shi zai ga wannan rubutun. Ina jin kila zan ƙara tura wa su Malam Khalifa sai su sa mana shi a majmu'a, mu bi mu karanta wannan bahasin da malam ya yi a natse. Za ka ƙaru da ilimomi masu yawa insha Allah. Allah ya sa mu dace. Abu na hudu al-inayatu tamma bil mumathali wal mutaqarib, ka bada kula da ainihin wato wuraren da suke da kamanceceniya ƙwarai da gaske a cikin Alƙur'ani. Wannan na taimakawa mutum wajen ya riƙe abu ko tafiya ka yi, in aka kai ka anguwa ko wani gari ko wani ma'aikata, to kana iya tuna wannan ma'aikatan ne idan ka gwada da wani abu da ka sani a kwakwalwanka, musamman akwai wanda suka taba zuwa umara a nan cikin mu ko aikin haji. Baka ganin mutane na wahala in za su fito daga masaukin su zuwa harami saboda kamanceceniya. To da mutum yayi kwana 1 2 sai ya sa wasu alamat ko sai wa alamat bin nabi hum yahtadun, to sai ya sa wasu landmarks cewa okay wancan hanyar abu kaza a hannun dama ne, wannan kuma a hannun hagu ne. To da haka sai kaga ya rike hanyar baya mantawa. An fahimta? To haka a Qur'ani dama Allah yake huwa alladhi anzala ala abdihi alkitaba fihi ayatun muhkamatun wa ukharu mutashabihat. Akwai mutashabihi sosai a Qur'ani, sai kaga an maimaita wani aya a cikin sura ɗaya irin wannan ayan yafi goma. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadiban, kaga ya maimaita ko haka. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min ya maimaitu. To ba ma a cikin sura ɗaya ba, a cikin surori daban-daban ana iya maimaita wasu ayoyi, wasu kuma suna da kamani amma ba maimai bane, akwai wani harafi ko wani kalma da ya bambanta su. To in ka sa hankalinka a wajen irin waɗannan yana taimakawa wajen karike haddanka kware da gaske. Sannan ma'rifatu ma'anil ayat, ka san ma'anonin aya. Duk ayan da baka karanta idan ka san fassarar wannan ayan, ka san ma'anar ayan, to Allah da duk sanda ka zo zaka kawo wannan karatun zai zo maka da sauki, saboda ka san me kake faɗi a wajen. An gane wannan da kyau ko? To wannan kuma yana da alaka da sanin li'irabin Qur'ani, shi yasa baku ga ya kawo waɗannan kusa da juna. Ka san ma'anar ayan kuma ka san li'irabin, domin larabci na da wani irin tsari ta yadda ba kowane harshe suke da shi ba. A larabci wasalin ƙarshen kalma kadai yake bambance wanda ya aiki da wanda aiki ya kare a kansa, haka ne ko ba haka ba? To idan ka san wannan ka'idar a larabci, sai ka zo wanda aka ce Dawudu ya kashe Jaluta, to wane ne zaka ainihin wato sawa raf'awa zaka sawa fatha, shine waqatala Dawuda Jalutu ne ko waqadala Dawudu Jaluta? Kun fahimci wannan din ko? To kaga in ka san ma'anan ka san eh lallai Dawuda ne ya kisa, ba haka ba? Wa aka kashe Jalut, to zaka san a larabci wanda ya yi aiki shi ake sawa raf'a, wanda aiki ya kare akan shi ake sawa fatha, sai ka ji ba za ka yi kuskure ba. Amma in ba haka ba sai ka irin wanda Malam Ali ya ba mu labari ko? Eh malami ne mai tafsiri da Allah ranma ya jawo ayan, ya rasa wa ya kashe wani, sai ya ce ɗaya dai ya kashe ɗaya, da haka sai ya ce a yi gaba. To amma in ka san li'irabi dole za ka kiyaye irin waɗannan, Allah ya sa mu dace. Abu na bakwai ya ce imamatul musallin, idan ka zama mahaddacin alƙur'ani Allah ya sahale maka ka yi hadda, to idan kana limancin sallah, to wannan limancin zai taimaka maka wajen wato inganta haddanka, musamman a cikin watan Ramadan da ake yin tarawih. A san sallan yau da kullum sallan farillai ana yin karatun Qur'ani, amma ba a san kuma a wuce kima da za a cutar da masu bin sallah, sai yasa dole kai sawa. To duk yadda ka samu gangara a haddanka, kana jin daɗin ƙira'a, amma kuma in ka tuna wasu na bin ka sallah, dole ka takaita ko? Yasa annabi aka ce yana sallah yana jan limancin sallah ne da mufassal a cikin Alƙur'ani, surorin da suke kasa-kasa wanda za a iya ɗaukan takaitattu a karanta daga farko zuwa ƙarshe. Amma ka ga a watan Ramadan har za ka ga kusan wato shauki ake yi a ce sallan tarawihin masallacinku an sauke Qur'ani, kowa na shauki, da haka ba wanda zai ji damuwa ko takura idan ana wannan karatu. An fahimta? To idan ka zama limami a wannan yanayin ko ba komai, sai ka yi muraja'an Qur'aninka gaba ɗaya a cikin watan, kaga wannan zai taimakawa haddanka. Sai yasa malam ya kawo wannan na takwas, yace almuraja'a almustamirra المحفوظ السادس, ya zama kana yin muraja'a, wanda shine ma za mu yi magana akai a cikin matsalolin da masu hadda ke samu a yau insha Allah. Idan kai hadda in baka yin muraja'a, to kamar yadda Bature ke cewa ne forget about it, ka manta kawai cewa kai hadda, in dai ba za ka yi muraja'a ba, ba zai taɓa yiwuwa ba. An gane ko? Sai ka raina kanka ranar da zaka zo karanta wata sura da kake ganin ai ka haddace, wallahi sai ka ga suran ya ki zuwa. an gane wannan dake ko sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana mu yi mu'ahadan alqur'ani saboda qur'ani yana kukcewa daga zuciya sama da yadda sakaccen raƙumi ke iya yin daji raƙumi in aka zo aka ajiye shi nan ba a daure shi ba akwai wanda yake da garanti in ya dawo an jima da yamma da la'asar zai ga raƙumin ba zai gan shi ba saboda ko yana neman abinci ya yi ta tafiya har ya yi daji to haka haddanka of course ka haddace shi yanzu masha Allah tabarakallah to amma kana maimaitawa ka jiyaya wannan haddan to in baka yin wannan haddanka ba zai yi ainihin wato inganci da karko ba na tara yace tazakuril kalima binaziriha ka rinka tuna ainihin wato kalmomin alqur'ani da wani abu da zaka iya kamanta shi idan akwai wani waje da kake shan wahalan karatun shi saboda kalman yayi maka tsauri ko baka saba da shi ba to ka je ka tsaya ka kalli wannan ayan da kyau zaka ga akwai wani abu da ka saba da shi a ɗabi'a wanda zai iya taimakonka wajen ka rike wannan shine muka buga mana misalai da yawa akwai wani lokacin ayan qur'ani in kana son ka tuna ko kila da sunan wani abokinka ne ina fata an gane wani zaka duba a gidanku ne waye babba waye karami misali da haka kawai zaka tuna to in ka sa wannan a kwakwalwa kana zuwa ayan ka tuna to ayan kabiru to kabiru shine babba sai ka fara da wannan shikenan sai ka ji ka tuna na karshen su mallam yace sama'u wa qira'atu akhbaril muttaqinina ka rinka kokarin saurari da karanta labarin mahaddata wanda suka gabace ka tun zamanin sahabbai wanda kamar yadda muka ji su ne aka samu wanda suka yi hadda da duk duniya ba a samu irin su ba har yau kuma ba za a samu ba domin su a zamanin su komai da kirje ake haddacewa amma bayan zamanin su ya wuce an rinka rubuta dinda su ma suna rubutawa a zamanin su amma ba irin rubutu da aka rinka yi a baya ba a lokacin ba za ka samu wani diwani ko wani littafi da za a ce ya tattara ilimi kaza ko karatu kaza ba a sai dai mutum ya ji hadisi ɗaya biyu ya dan kwafe shi wani a jikin fata wani a jikin kyalle wani a ganye haka fa suka rinka nasu rubutun amma mu ji yanzu wannan littafin da duk bayanan nan da muke yi suna cikin wannan littafin haka zaka haɗa da zamanin rubutunmu da nasu da haka su sun fi ba da muhimmanci ga hadda ne shi yasa da wannan haddan bayan ainihin wato rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suka ainihin wato yi mana downloading qur'ani gaba daya wanda kuma babu ko harafi da aka yi mishi haka in ba masu itqani na hizu ba haka hakan zai da sai ya zama an samu damuwa Allah ya kyauta to waɗannan su ne hanyoyi guda goma da mallam ya lissafa mana cewa su ne turuku itqani hifzil qur'ani to ba qur'ani ba kadai kowane ilimi ma idan ka ainihi wato amfani da waɗannan hanyoyin to zaka ga karatun yayi maka sauki kwarai da gaske domin in qur'ani zai haddace maka ta waɗannan hanyoyin to min baji auladi abinda ba qur'ani ba ya haddace maka an kai shi an fahimta ko Allah ya sa mu dace to bayan da muka gama tattauna waɗannan gabaki daya wajen labarai da kissoshin mahaddata da suka gabatar nan mun ji kissoshin wasu mahaddata wanda abin nasu ba dan wato ingancin isnadi da muke da shi mu musulmai ba wallahi wannan labarin zaka dauka ƙarya ne amma da gaske ne an yi su kuma mutane ne irin ka to ma jaza alal misli fa jaizun alal mumathal abinda wani ya iya yi kai ma zaka iya mun ji wani mahaddacin alqur'ani aka ce in yana karatu kaman kwalban wato alqur'ani ne akan gidan shi yana ganin rubutu baya kuskure ko misali zarra mun ji irin wancan qari din nan ne sunan shi dai daga cikin qurra'ul asaba qalun wanda shi Allahu akbar sai ya tabbata ga Allah aka ce ko ji baya yi kurma ne amma in kana karatu kana yin kuskure zai ji kuma kai kuskure amma ba baya jin magana inda zaka zo kai ta magana kunin shi bai ji amma in dai qur'ani ne to da izinin Allah kana yin kuskure zai gane kai kuskure saboda mayantan haddan shi kuma an gane wannan dake ko to haka muka ji dai mutane mabambanta Allah madaukakin sarki ya kara musu rahma to gaba na ƙarshen littafin nan ne inda muke karatu mu'awwiqat wato matsalolin mahaddata me yake zamewa mahaddacin alqur'ani matsala ko tarnaki ko katanga ko wato kafar baya da ake cewa ko me yake zame wa mahaddaci matsaloli da haddan shi ba zai inganta ba. Abu na farko da malam ya fara mana bayani shine az-zunubu wal ma'asi, cewa mafi girman abin da yake lalata haddan mai hadda shine idan yana zakkewa zunubi da saban Allah. Saboda Qur'ani abu ne mai ainihin wato sacred, maganan Allah ne, kuma kowa ya san nagarta da tsarkin Al-Qur'ani wato ba ma abin da zaka kwatanta da shi, domin maganan mahalicci ne. To duk wanda yake son irin wannan maganan ya zauna a kirjinsa, to sai ya nisanci saba wa shi ne maganan. A nan ne muka ji kissan Al-Imam Shafi'i ko da malaminsa da ya kai mishi shakwa, malam Waqi'u bin al-Jarrah, yace ranan muka buga mana misali yaya Imam Shafi'i yake hadda. Aka ce shi haddan shi ko hayaniya mutane ke yi ko sai ya haddace hayaniyan kamar yadda suke yi shi. Ina fata an fahimta. To amma ranan sai hadda ta ke yi mishi. Shi da kanshi ya rasa lafiya, yana zuwa wajen malamin shi yace yau fa na kasa maimaita karatu. Malamin yace to ka je ka bincika ko akwai wani abu ne na sabawa Allah da kai, fa arshadani ila tarkil ma'asi. Sai ya ce mun in je in nisanci saban Allah. Saboda al-ilmu nurun, ilimi haske ne, wa nurullahi la yuhda li 'asi. Duk abin da yake hasken Allah ko to Allah baya saukaka shi ga mai saban, ga wanda yake saba masa. So wajibi mu nisanci saban Allah. Kuma musamman mu a irin wannan zamanin da saban Allah yayi mana katutu, ya kewaye mu hagu da dama, yayi mana daurin tankila irin daurin goro. Inda za mu fahimci haka shine kowannen mu da za a ce mu faɗi irin matsaloli da ake gani na saban Allah ta waya, ba wanda ba zai iya farin 101 ba. To kuma ga wayan kowa na makale da shi a hannu. Kaga hanyar sabo yayi mana sauki kenan. A da da babu wa'annan za a ce mutum sai ya fita waje, sai ya je ya ga tsaraici, sai ya je ya shiga mutane an yi gulma, sai ya je ya zauna ya ci haram, sai ya je ya yi wa mutane ƙarya. In baka haɗu da kowa ba duk ba za ka iya yin waɗannan sabon ba. Amma yanzu kai kaɗanka at your comfort a cikin ɗakinka za ka iya yi duk waɗannan abubuwan hadda ka yi. A gare mutum zai iya kallon tsaraici amma shi kaɗai ne a ɗakin, haka ne ko ba haka ba? Zai iya yin gulma irin yadda duk muke yi ɗin nan ko da comment da taliki, duk gulma ce wallahi ba haka ba ne? Wani nadin sarauta na ga ake wa 'yan comment ko saboda tsabin gulma. Yanzu kana son ka gane wannan, ka ɗauko wani maganan gulman wasu mutane ka sa a shafin sada zumunta, ka ga yadda mutane za su yi ca, kowa ya ta tofa albarkacin baki ne, wallahi duk gulma ne. Shi kwarai da gaske kaji da yake sai akwai hanjin sun daban-daban. Shi yasa wallahi akwai wani abokinmu wanda ya ce zuci baya yin wannan abu, ni har sha'awa yake bani. Yace wallahi shi duk ba ruwan shi, yace wallahi ka zauna lafiya. Dan tunda abin ba dole bane, amma mu da ya riga ya zama mana kansa yanzu, wa yake ganin zai iya bari? Wani wayan shi ya manta a gida, wallahi ko da yanzu zai tuna sai ya koma gida ya dauko. Ba zai iya haƙura ya bari an jima ya koma ba, saboda akwai abin da za a yi update ko? To shi ne matsalar da muke fama da. Kaga sabon Allah ya zama mana wato abu ne mai sautin a yi, wallahi kuma sai mun nisance su. Ka duba abin da ya shafi ƙarya, ana ƙarairayi ta waya ko ba a yi? Ana yi. Dubi sata, ana damfara da sata ta waya ko ba? Wani laifi ne yanzu aka ce mutum ba zai iya yin shi on isolation ba? Kamar yadda na ce da sai ka shiga cikin mutane ne sannan za ka iya yin duk wannan laifin. Amma yanzu kai kaɗanka kana zaune sai ka yi su. Kuma ba samari ba, ba 'yan mata ba, ba ma'aura ba, mazan aure ba, ba matan aure ba, kai ba ma zawarawa ba. Har group ake da shi na kowane irin group na mutane ko? Allah ya kyauta. To kun ga irin waɗannan abubuwa dole su zama mana matsala. Sai sa muke ga ilimomin namu a yau ba sa yin albarka. Wajibi sai mun nisanci saban Allah. Kuma nisantar saban Allah ko? Wallahi sai mutum ya yaƙi kanshi ne da kanshi. Isa Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi, sai ka yaƙi rowan kanka, ka yaƙi son zuciyan kanka. Abin mutum ya iya bari abu ne mai sauƙi mutum ya aikata shi, kuma mai sauƙi ka bari, amma barin ne sai kai da gaske. Saboda shedan ne yake tunzuro dan adam zuwa ga wannan saban. idan kace zaka yake shi to shi ma fa sai yayi da gaske inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa Allah fa ya ga mana yanzu yadda muke zaunan nan da wani zai zo ya maka wani irin wato mu'amala mummuna har ka bayyana gare ka cewa wannan nan yana kin ka ne yana maka hafada misali ka je ka zaka samu wani aiki sai aka ce ka je ka nemo wani abu kwaya daya wannan abun kuma kaga ga wani abokin ka da yake da shi zai sauki zai ba da shi in ba ka bada ba kuma ba za a baka ba kuma saura kwana biyu misali sai ka zo ka ce wannan Allah baka za ka je kai mun aiki kaza za a ban sai ka gaskiya ba zan baka ba wata gaske har sai da aka kwana biyu nan kuma ya hana ka dan Allah ne zaka dauki wannan mutum babban makiyanka ko wani daga ranar ba zai ƙara mai magana da shi ba har ya koma ga Allah saboda me kuma duk yadda za a zo a bashi hakuri zai ce ni wani zai nuna min kiyayya da hasada wato kaga ashe maki da mahasadi ne santan shi ake ko to sai Allah ya ce mana gashi dan babban makiyin mu amma mu kuma runguman shi muke yi kowa kun gane misalin da na buga mana ko Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun ashe ba da gaske muke neman san waye makiyin mu ba dan inda gaske ne Allah ya gaya mana kuma sai da Allah ya tabbatar ba wasa bane qauluhul haqq maganan Allah gaskiya ne amma da Allah zai fadi sai da ya kawo harfin nasba wal tawkid inna shaytana sannan ya kawo lamul qasm yace lakum lallai tabbat wannan maganan ba ku kwanto wallahi makin ku ne shaytan amma mu kowa yanzu ya saka wa shaytan ragaman rayuwar shi duk abin da shaytan ya riya mushi zai yi ashe ba da gaske kiyayyen muke so mu yi da makiya ba Allah ya kyauta to kamar yadda muke cewa wannan dai zunubi da sabo kowa shine malamin kansa a kansu sai sa wancan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wato abin da yake mai kyau kuma ya bayyana mana abin da yake mara kyau innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun sai yace wa bainahuma umurun mushtabihat ko mushabbahat Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsakankanin su akwai wato wasu abubuwa da suke da rudarwa to duk wani abu da ka kasa gane halal ne ko halal sai shari'a ta baka shawara wanda in ka bi to zaka zauna lafiya an gane ko shine ka bar wannan abun duk in ka bar abin da kake kokonto akai kaga ka tsira amma wanda baka da kokonto dama ka san matsayin shi in halal ne halal in haram ne haram jama'a an gano wannan yake ko a zo a kawo kofin ruwa yanzu a nan mai sanyi a cikin kofin na gilashi kai kuma ka zo kana jin kishi sai aka ce maka kaga wannan kofin ruwan to dazu akwai wanda ya sha irin wannan ruwan ashe an zuba maganin bera misali guba ya sha ya mutu sai dai ba mu sani ba an dauke wannan kofin koko shi ne wannan ba mu sani ba sai kuma ka zo kana jin gishi akwai yuwan ya zan an dauke akwai yuwan ya zaba dauke haka akwai shuba ko da Allah me zaka yi ka zauna lafiya kace to barin nan kora tun da dai ina jin gishi zai yu barin shi zaka yi to haka shubha kake sai sa duk wani abu da aka ce mana akwai shuba mu rinka nisantar su yana daga cikin abin da zai kare ka daga aukawa cikin haramu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya zo aikata sabo akwai wa'izullahi fi qalbi kulli mu'mini mai wa'azin Allah a zuciyar kowanne mu'mini da zaran ka zo zaka yi wani aiki na sabo sai ka ji gabanka ya fadi haka ne ko to wai wannan mai wa'azin ne yake ga maka ka ji tsoron Allah ka kai amma wanda zuciyar shi ta riga ta kekashe thumma qasat qulubukum min ba'di zalik duk wanda zuciyar shi ya kekashe sai ya burza mai wannan wa'azin kawai sai ya je aikata tun yana yi yana jin kunyan mutane zai dawo ya daina jin kunya dama kunyan Allah babu shi tintin dan duk wanda yake jin kunyan Allah ko a goye ba zai saba wa Allah ba dan ka san Allah na ganin ka a kowane hali ko to wannan barin sabo jama'a yana daga cikin abu mafi girma da yake taimakawa ilimin ne ilimi karatun ne karatu haddan ne hadda sai ka kuka ga malamin ya fara mana da shi kuma shi muka tattauna darasin da ya gabata ko to za mu tashi ne a na biyu a yau insha Allah an ga wajen malam yace saniyan abu na biyu daga cikin abubuwan da ke zamewa mai hadda matsala shine at-tasahulu fil muraja'a, kun ga maganar da nayi an karanta ma ko yake to na'am. Na uku za a tashi shukran, wato tasahuli wajen muraja'a, mutum ya rinka kasala kana jin wato rauni in za ka yi muraja'a, wannan ma zai lalata maka haddanka. Ka rinka yin himma, kada ka rinka yin kwazo, ka yi wa kanka tsari, kamar yadda ka ga kana da wasu abubuwa na rayuwa wanda in ba ka yi su ba to ji kake ka yi asara ko, to muraja'a ma ta zama daga ciki. Ka tsara wa kanka kamar yadda ka san dole ka yi salloli biyar a rana, to ka sa wa kanka dole ka yi muraja'a abin da ka haddace. Sai ka yi wa kanka wannan tsari, to zai taimaka wa haddanka, musamman kamar yadda malam ya ba mu shawara a baya, mu rinka istighlali da lokutan dare. Da Allah ya ce in sabahan menene ayan inna nashi'a ta yawa nashi'a, kun ga dare wallahi akwai ainihin wato wani irin daɗi lokaci na musamman a cikin dare. Allah ya ce inna nashi'a tal layli hiya ashaddu wata'a, tana da tsanani amma kuma shi yafi daɗi musamman ga wanda zai yi abin da ya shafi ibada. So hadda yafi daɗi lokacin ka fi samun kumari da kuzari da annuri da annashuwa, da ma an fahimta ko, to ka tsara wa kanka a yanki na dare akwai lokacin da za ka tashi ka yi sallah ka yi muraja, da rana ma kar ka manta fasabbihu laylan tawila ko sabahan menene ne wajen to kun dai gane da ayin ko fi nahari sabahan tawila barakallahu fikum. To wannan shi ne gaba na biyu. To na uku sai malam ya ce ma yuntabu ba'dul hafaza ba'dal hizzi, akwai wasu abubuwa da yake affecting ne, affecting ne yake illatar yawa illatarwa yake cutar da wasu mahaddata. Ma yuntabu ba'dal hafazati, ma yuntabu ba'dul hafazati ba'da al-hijji, wasu abubuwa da ke cutar da wasu mahaddata bayan sun yi hadda. Me waɗannan abubuwa? Gashi sai malam yace wa qad yuntabu ba'du al-hafazati shu'urun ba'da an yahtima al-qur'ana, wani lokacin idan mai hadda ya gama haddan qur'ani to sai kuma ka ji shedan ya zo ya fara riya mishi tsoron abin da ya haddace, kuma shi ne shu'uri, sai rinka jin anya wannan haddan wahalan nan nashi zai sa ma ya koma ya muraja'a kuwa, shekara nawa na ɗauka ina wannan haddan sai yanzu na yi sauka ko, kun fahimta? To irin wannan damuwa in ka sa a zuciyarka ko, to zai sa haddanka ta yi rauni. Ina fata an gane. Malam ya ce wa huwa annahu la yadhbitu kaseeran mimma hafiza, sai ya ji cewa da yawan abubuwan da ya haddace a baya saboda nisan da ya yi da haddansu kamar ma ya manta su, an fahimta ko, kuma wani tsari da Allah ya yi wa ginin ɗan adam. Allahu akbar, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kun ga kwakwalwan ɗan adam da idon ɗan adam da kunnin ɗan adam da hancin shi da baki, waɗannan hawasul khams, Allah ya yi musu tsarin da duk wani abu da suka taɓa sani to ba sa manta shi. To ji wannan da kyau, waɗannan hawas ɗin nan naka duka in har suka taɓa sanin wani abu to ba su manta shi. To me yake faruwa? Sai dai wannan abin saboda wasu abubuwa da suka zo daga baya su danne shi, amma wai ba wai zai manta shi ne gaba ɗaya ba. Don haka duk sanda ya dawo yana son ya ƙara sanin wannan wancan na bayan, shi zai je yi sacin ɗin shi sai ya ɓuɓɓugo da shi. Ga misalai, idan akwai wanda kuka taɓa yin karatun firamare, ka duba shekaranka nawa yanzu da gama firamare. In Allah da ranar da za ku haɗa ido da ido da shi, sai kun fara tsayawa kuna kallon juna cewa kai hanya wannan ban san shi ba, me yasa ya zo maka da wannan? Shi ne wannan sanin ba wai ka manta shi ba ne. To daidai wannan lokacin ko, kwakwalwan sai ya koma ya ta aikin shekara da shekaru yana ƙoƙarin ya tuno maka waye wannan. Shi ne kana tsaye ɗin sai ka ce wane, sai ka ce haba, ya dawo maka da shi kenan. Shi ne ya koma ne ya rubuci kwakwalwan ɗan adam kawai yake da wannan wallahi. Yawa fahimta? Haka in ka taɓa jin wani magana ko, ko da karatu ne ko waƙa, ku ji da kyau, duk sanda ka ji irin wannan waƙar sai ka ji kawai kwakwalwanka ya tuna ya taɓa ji. ba sabon abu bane. Ana fahimta haka ɗanɗano ka taɓa cin wani nau'in abinci wata rana sai ka je ka ji wani abu in har irin wancan ne sai ka ji kwakwalwanka ya fara tuna kai wannan abun kamar na taɓa cin shi a wani waje. Haka ƙanshi, ƙanshin mutum da shi za ka iya gane shi wanda ka saba jin wani ƙanshi inda zai wuce kawai sai ka kana waigawa kamar wani na nan wajen me yasa wai wani ƙanshi da ka saba ji shine yanzu kai. So haka in dai kai hajja ko to masha Allah tabarakallah wannan hajji yana na kada shedan ya tsorata ka cewa ai ka manta shi ka manta ka dade da hajji wallahi a kana zuwa kai muraja sai ka je ya dawo jama'a an fahimta. So wannan gaban yana sa wasu masu hajjan su yi watsi da hajjan su sai zan ba ta ainihin wato yin karatun ma gaba daya to shedan ne kada ka bari ya tsorata ka shine daga cikin mayun tabudin malam yake cewa وهو انه لا يب... لا لا يضبط كثيرا مما حدث sai rinka jin cewa ai abubuwa da yawa da ya haddace a baya yanzu duk sun bata kuma ba haka bane bal sai yace a law su'ila an ba'd al-ayat fi ayi suratin hiya latahayyara fi ma'rifatiha yace misali wani mai haddan ya gama hadda tsaf amma sai yaji an zo an karanta wata aya a ce wannan aya a wace sura ma yake sai yaji bai iya tunowa ba to wannan damuwa cewa kai yanzu da haddan da nayi na wahalar da kaina kenan na ma fata ayya kaga ka koma ruwa kenan inji yan zamani ko to ba haka ya kamata kai tunani ba walau tuliba minhu an yukmala ba'd al-maqati' min al-qur'ani la taraddada haka da za a zo a ja mishi wani bangaren aya a ce aya kaza karasa sai ji ya kasa karasawa to wannan sai ya sa mishi fara jin damuwa sai ya fara jin cewa haddan ma da yayi aikin banzai a kada kai wannan kuma kada ka sa ya dame ka wannan damuwan to yana sa wa mai hadda ya ji yana kyamar haddan da yayi. Na tuna wata rana akwai sanda aka tara wasu alarmomi mahaddata da yawa sai malamin ya ce musu waye zai iya ci gaban mun da wannan ayan sai ce inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawm al-qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifu sai shi gaba ɗaya wajen sai aka yi kamar sun ga mala'ikan mutuwa kuma dukkansu mahaddata ne inna rabbaka huwa yafdilu bainahum yawm al-qiyama fi ma kanu fihi kaga dai aya ce takkiya ba ma ba wanda ya iya kawo na gaba an fahimta daga ƙarshe da ya tuna musu sai kowa kuma ya ce ashe kaza ne dan a lokacin ba su yi expecting haka abin ya zo musu ne unexpected kowa ya san shi ba ba wanda bai san shi ba kai wani limami ma a lokacin sai ce birran juma'a da surar nake zalla an gane ko amma da aka jawo mai iyayen ne sai ji kamar bai san a inda take a Qur'ani ba ya sani to wannan kai ya sa maka damuwa da biya nature ne dama haka yake kasancewa sai ce hadha kafadma kun gani ko fa yakunu hadha kafadma binisbati li hadha al-hafiz irin wannan abun sai ya zo ma mai hajja kamar wani wato abu ne da ya zo mai a abce bai an karaba bai yi expecting ya ji ya yi irin wannan kwamfutin ba an fahimta fataƙafara to daga nan sai ya rinka yi wato yin kusuri fataƙafara himmatuhu sai himmarsa ya rinka raguwa yana jin cewa to ashe dai aikin banza na yi ashe a wannan babu matsala shay'an fa shay'an a hankali zai fara reverse yana reverse ani babti daga yin wato kiyaye haddan shi wa yashuru annahu la yuslihu lihifz alquran daga nan sai shi dai ya fara riya mai cewa to kaga kai haddan qurani ba naka bane da haka kawai ka fita sabgan haddan nan kaga yana son ya mai da shi baya kenan Allah ya kyauta yace wa annahu laysa min ahlihi sai ya fara nuna maka cewa to haka kaga kai fa yanzu ba alaran ma bane kai fa yanzu ba gwani bane kai an gane ko sai yace wa hadha a'iqun khatirun yahuqu ash-shakhsu 'an al-ifqan kun gane ko wannan wallahi wani matsala ne mai girma da yake lalata wa mai hadda tunaninsa kaka bari irin wannan cutarwan ya cutar da kai an gane wannan ke ko wannan yana tabbatar ka cewa kai dan adam ne kenan don fahimta da haka wannan ba matsala bane abinda ake so wannan gaban kai kokari ka tuna shi kuma kawai ka rike shi in ka tuna shi ka rike shi to ka gama da shi kuma yannan daga lokacin kenan sai dai wata ina fata an gane. ما ليس بل يعوقه عن متابعته للقرآن wannan sai ya sa wato ka fara jin rauni daga yin hajjan alqur'anin ka wa azkur annahu kana indi ahadu tullab ga yana shi ma zai buga mana misali yace na taba tuna akwai wani dalibi ala ramma mahaddisin alqur'ani muna tare da shi wata rana bada'a bit takhallufi an alhifz yace kawai ban ankara ba sai na ga ya daina halaltan majalisi hasan kana malamin hadda haka zaka lura ko sai ga wani yaro ya daina zuwa kawai yace to sai na lura wani yaro ya fara ja da baya daga zuwa kawo hadda da karban hadda wata tasmini kun gani ko baya kawo hadda baya zuwa ya karba kalilan kalilan a hankali da yana zuwa sau biyar a mako sai ya dawo sau ɗaya sau biyu can kuma sai ya zama once a week ake ganin shi to malamin sai Allah ya sa mishi fitna sai ya lura da shi to da ya lura da ya ce oho kai ka biyo ka tafi din a'a bai haka ba bari ku je da ya yi ya ce hatta ka fa'a kama mani ya ce wannan ɗalibin tun yana ma bayyana sau ɗaya haka a wata kamar wata daren fari sai kawai sai ya ɗauke kafa gaba ɗaya sai muka daina ganin shi to me ya faru fa qultu lahu sai na aika mishi ya ce ku je ku kira min shi da ya zo sai na ce mishi ma sababun qita'ak me yasa ka daina zuwa makaranta me yasa ka daina kawo hadda me yasa ka daina ainihin wato zuwa a halkan menene abin nan da ake yi tsakanin mahaddada musaffa me yasa ka daina zuwa musaffa fa qala to bari ku ji dalibin da yake su kuma dalibai ne da aka tarbiyance su akan su rinka faɗin gaskiyar al'amari an gane ko inda irin mu al'umma mu ne da suka saba da ƙarya sai kuma yi maka wani ƙarya wanda laifin ƙaryan kuma ya fi laifin kin zuwan da yake yi amma wannan sai ya faɗi uzurin shi fa qala sai ya ce ashkuruka anni lam ahfaza shay'a yace wallahi akarmaka Allah na gane wata rana da muka zo karatu sai na ji gaba ɗaya karatun da ake yi kamar ban taɓa haddacewa ba sun kwanta a zuciyana gaba ɗaya to sai nake jin damuwa kada in an zo kaina in kasa karatun sai in ji kunya to shine ranan kawai sai na fita shagargari nake zuwa kwana biyu na daina halarta sosai daga kawai sai na ce kai amma ban shi ma haddan dole ne ka sa haka ce ɗin kawai zai nuna maka haddan dole ne to da ya gaya wa malamin haka fa qultu lahu sai malamin ya ce mishi subhanallah gaskiya tabbata ga Allah wa hal inqita'aka 'anil halqa yadhkuruka ma nasita aw yazida fi hizzik yace to tsakani da Allah an tambaye ka ka riga ka yi hajja a baya ko kana zuwa wannan halqa ana musaffa da kai ana tilawa da kai amma wata rana sai ka ji kaman baka haddace ba to yanzu sai ka daina zuwa gaba daya yanzu wannan daina zuwan da kai zai sa ka tuna abinda ka manta ne koko zai ƙara maka hajjar Allah sa kun gane tambaya kana zuwa ma ka ji cewa akwai inda ya kwanta yanzu ka daina zuwa kuma gaba ɗaya ba ashe ba gara ka cika bara zuwan ba shine zai fi maka yace haka ya fara gaya mishi fal muhim to wannan abin ya tada tunani yaro sai kuma haka ne fa yanzu in na daina zuwa har wanda nake jin ma na dan iya su ma yanzu ba zan yi su ba gaba ɗaya amma in dai na cika bara zuwa zan rinka jin akwai challenge ko ba komai ina yakan shedanin ina tuna wa kaina to hakan yafi so ba wai kyara za a yi wa irin wannan ɗalibin ba da haka ko abokan shi za ku yi encouraging din shi ina fata an gane wani lokacin ma in ya zo idan ya dawo tsawar din shi zai yi karatu aka ji ya kasa sai wani ya karba kawai ya ce amma an dawo gobe kai za ka sake maimaita daidai nan wajen kaga zai je ya ƙara riƙe wannan wajen wanda kun taimake shi sai ya ƙara riƙewa da haka idan mutum ya kasa yin karatu ba wai kyaran shi za a yi ba a gwaggwasile shi har a ƙara nesanta shi ma irin yadda za ga wasu abin da yake koransu daga makarantu kenan a yi ta mishi dariya saboda ƙarancin tarbiyyar da mu ba mu da shi an gane ko ba a so wato mutum a taimaki shedanin shi a kan shi a shi za a taimaka a kan shedani an gane ko sai malam ya ce fal muhim abin da dai ake son ka gane a wannan gaban ya kai dan uwa anna hadha shu'ur irin wannan jin da mutum zai rinka yi a zuciyar shi cewa hajjan shi fa ya zube fa tabi'iyyun fil ghalib kun ga maganar da muka yi dan adam, dan adam cin ne kawai ba wai matsala bane a matsayinka na dan adam, to dama akwai yuwar hakan tare da kai, an gane ko? Saboda dan adam yana da dabi'ar mantuwa, to in ko kana da dabi'ar mantuwa komai ma zai iya yuwa ka manta shi, an gane? So nawa zaka je ka aje abu da hannunka amma kuma ka manta ka aje shi, yana hannunka ma kana nema, barakallahu fi. Na tuna irin wannan, wallahi makulli ne wata rana, yana hannuna amma kuma muka yi ta bincikan makullin nan, sai da muka birkita ɗaki gaba ɗaya aka dawo aka buɗe butsin mota aka fitar da motan gaba ɗaya, sai wani ne ya ce wani ake nema ne, ce wallahi makulli ne, sai ce ba na mota ba, sai ce wannan na hannunka fa, sannan na tafi. To kaga wannan ɗan aiki shine ga shi ba abu a hannunka, to balantana abin da yake karatu ne, so karka damu, dabi'a ne idan ka manta kawai ka tuna wa kanka. Ga manzon Allah ma haka Allah ya ce mishi ko menene sanukuriuka fala tansa, shi ma manzon Allah ya rinka jin damuwan annisan annisan Allah ya ce aka ka damu, inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, mu ne muke da wannan alhakin, kai dai kawai ka yi abin da aka saka. Da haka sai malam yake cewa wala yanbaghi an yu'assira alayk, kada ka bari wannan ya tasiri a kanka har ya sa maka negative ta'asiri, a kada ka bari an yu'assira alayka ya akhi fi dabtika lil shay, kada ka bari ya sa maka damuwa a haddan da kake yi, li'anna marhalatal itqan, domin kaiwa matakin gwanancewa wa dabti da kuma haddace qur'ani hadda mai kyau, innama takunu ba'da al-ifzi ashadd minha qabla, idan ka gama hajja ko to rike karatun to ya fi tsanani fiye da ma kafin ka fara hajjan, sai yasa lokacin ake son ka kara kwazo, ila wasun ku sun taba jin wata rana ku dubi ƙari irin su daisi a zamanance limamin Makka ko wata rana a suratul fatiha ya gagara karatu, suratul fatiha ba kaga, duk wannan dan Allah ya nuna mana cewa mu ajirai ne, kuma an gane wannan dake wanda zaka ga suratul fatiha kowa ya raina shi, me yasa kuke ganin fatiha yake da saukin karatu, saboda shi kullun ana maimaitawa, to shine abin da aka yi magana a dazu cewa muraja'a, in kana yawan yi to zaka ji ka saba, amma duk abin da zaka ga in yi wato ka rabu da yawan maimaita shi to akwai saukin ka manta shi. Da haka malam yake cewa wannan ka sani cewa ƙara rike haddanka bayan ka yi hadda ya fi tsanani fiye da kafin ma ka fara hadda, li'annaka qabla dhalika kunta mashghulan bil hijj, domin a farko ka shagalci ne da cewa kawai kana son kai haddan kai hadda, da haka shafi biyar ka haddace, a ƙara ma wani biyar din ka shanye, a ƙara ma ka gama da shi, damuwanka a lokacin kai haddan kawai ko, to yanzu ka gama haddan tsaf, yanzu so kake su tabbata, to yanzu ne zaka fi yin aiki. Ina fatan an gane. Sai malam yake cewa li'annaka qabla dhalik kunta mashghulan bil hijj fala tay'as aw tadajjar, da haka kada ka bari abin ya dame ka, kada ka bari abin ya dashi a zuciyanka, ko kuma kada ka rinka jin kyama, shine abadar aw tadajjar, kada ka rinka kyamar hadda, ka rinka jin sha'awa da shauki, bal alayka an ta'lama annaka wasalta ila marhalatin lam yasilaha kathirun minan nas, ka tuna cewa fa ka kai wani mataki ne a hadda wanda bayin Allah da yawa ba su kai wannan matakin ba, an gane wannan da kyau ko, ka tuna cewa mutane da yawa Allah bai ba su wannan gasan ba, kuma su so ma suke su zama irin ka, to kai kuma ka kai wannan matakin kamata yayi ka dawo baya ko ka kara gaba, ka kara gaba. Ina fata an fahimta. Sai yake cewa wa hiya hifzi alquran, wannan matakin ko shine da Allah ya baka ikon haddace alquran, fawafil, zaka ka ci gaba kawai, eh kada ka waiwa, kada ka waiga baya, just keep moving, keep going, ba ganin irin yadda ake wa yara comment a jarabawa in suka yi a result din su, sai a ce ya ci maki kaza bisa kaza, keep it up, so ake ka kara yin sama, in yau ka ci 80 to gobe ka ci 90, in ka ci 90 ka ci da 9, in ka ci 9 ka ci 100, ina fata an gane, in ka kai 100 kuma to ka rike wuta kada ka sauka, to haka ake so a wajen hajja. Zaka sai suka ce fawafil masirataka ma'a bazmil juhdi wadda'i, ka ci gaba da wannan kwazo naka tare da kokari da kuma ainihin wato himma. Fi almuraja'a, wajen yin muraja'a, muraja'a ne zai magance maka wannan matsalolin. Wadabti, da kuma kiyaye haddan, musta'inan bil ba menene musta'inan billahi ne, yawwa gaskiya ku gyara nan wajen, musta'inan billahi ko kuma ba'da llahi bima marra bika fi hadha alkutay, ka nemi taimako bayan ka nemi taimako da Allah sai kuma ka yi amfani da waɗancan hanyoyi da aka karantar da kai. Kun fahimta? Musta'inan ba'da Allah, ka fara neman taimakon Allah, to bayan ka nemi taimakon Allah sai kuma ka rinka bin waɗancan matakin da aka koya maka, cewa ka sa himma, ka rinka muraja'a, ka rinka lura da ayoyin, ka samu wani calculation ko wani formula da za ka rinka riƙe haddan, to sai ka yi amfani da waɗannan turuku itqani hijji din, insha Allah za su taimaka maka. Sai ce al-mubarak fi turuki itqani hijji, da yanko wallahu ma'akum wa lan yatrakum a'malakum, Allah na tare da ku kuma Allah madaukakin sarki ba zai taba tozartar da ayyukanku ba. Kama annahu la yanbaghi an yu'athira hadha ash-shuhur ala man bada'a fi maysirati al-hijji wa ya'uquhu anhu, haka wanda ya fara haddan ma yanzu shi ma irin wannan jin takaicin kada ya sa ya ci gaba da haddan, ka san wani shi bai ma je ko ina ba, amma tun farko sai ya fara zoro kai wai har yanzu muna cikin suratul baqara, akwai fa Ali Imran, wai akwai Nisa'i, wai ka san wannan shi ne damuwar dalibai. To Abdullahi dan Masud yana cewa la yakunu hammuka akhir sura, kada ka bari wai damuwanka karshe, a inda kake din ka iya to dan kara dan kara dan kara kafin ka gare wata rana ka gama da shi insha Allah. So kada ka damu, jama'a an gane wannan da ke ko, domin shi damuwan nan na daga cikin hanyar da shedan yake biyo wa mutum ne a hankali, sai ya rinka tashe maka sha'awan hajja, sai ya rinka tashe maka sha'awan muraja'a, ya tashe maka sha'awan san gwanin cewa din, to daga nan sai ka susuce ka lalace, Allah ya kyauta. Sai ma da yake cewa wa ya'uquhu anhu bal kullu ma fil amri alayhi an yunazzima waqtahu, abinda ya kamata shine kai tsari kawai, ka tsara lokutanka, lokaci kaza to lokaci ne da na ajiye zan rinka yin hajja, kuma iya abinda zan rinka yi shafi daya, in ka ji ka kawo shafin da kyau ko kawai ka tashi, in Allah ya kara kai ka irin wannan lokacin ka kara ka kara, kaga ai kullun ana ci gaba ko da da aya daidai ne. Sahabbai a zamanin manzon Allah da waɗannan da haka aka saukar manzon Allah Qur'ani gaba daya, ba shine har ka tsirake su kanshi ba, wallahi laula unzila alayhi alquran jumlatan wahida, me yasa ba saukar mai Qur'ani a lokaci guda ba? Allah ya ce a kadhalika linusabbita bihi fuada, ka ji sirrin ka rinka dauka a hankali a hankali a hankali, abinda da kake dauka mataki mataki ko to ya fi tabbata. Ina fata an gane. Sai ya ce bal kullu ma fil amri alayhi an yunazzama waqta bayna al muraja'a wal hijj al jadid, abinda ya kamata shine kawai kai wa kanka tsari, yaushe zaka rinka yin muraja'a, yaushe zaka rinka ƙara hajjanka, yaushe zaka rinka yin tilawa, yaushe zaka rinka yin kaza da kaza, sai ka tsara. Ala an yakuna miqdar al muraja'a akthara bi tabi'ati al hali min miqdar al hijj, yace amma kai kokari ya zama lokacin da ka aje na muraja'a to ya fi yawa fiye da lokacin da kake daukan sabon hajja, domin rike na baya ya fi muhimmanci. Ba shine muka ji wani irin formula da mutanen Mauritania suke hajja ba, idan suka ruwan haka ba su hajja misali shafi guda, to a ranar shi ɗalibin zai maimaita wannan shafin sau ɗari, sai ya karanta ya kai ya komo ya kai ya komo sau ɗari, da haka in ya je ya bada wannan karatun aka ƙara mai shafi na gaba, yanzu kun ga wannan sabon shafin shine zai wa karatu ɗari ko, to in ya karanta wannan sabon shafin ɗari shi wancan da ya riga ya haddace jiya sai ya yi shi sau 50. An fahimta? In ya je jibiya aka ƙara mai shafi ɗaya, yanzu wannan sabon shafi shine za a yi wa ɗari ko, na jiya nawa 50, to na shekarun jiya sai ya yi 25 ko 30.
ko ga mun yau sai wannan karatun zai bace. Amma mu karatun namu ba ma yin shi ne da tsari wallahi shine. To haka ba shafin da ba zai mai karatu dari ba, kuma kaga by implication yana ƙara maimaita su sama da sau 100 fa kenan fa duk ran da ya ƙara wani. To kaga ya bada muhimmanci ga na baya, kuma wannan ma ba a bari ya wuce ba. Kuma an fahimta ko? Sai ya ce wa kullu muyassarun lima khuliqa lah, sai ya cike da wannan. Kowane mutum Allah na sauƙaƙa mishi abin da ya ɗauka da sauƙi. Haka da abin da ka ɗauka da sauƙi zaka same shi da sauƙi. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يوم ما شاء البركه ان شاء الله في منذ سي متاشي الرابعه اكو اي نظام تورالي درسي جماله يا قارسو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه